sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da dan mutan gumin sarfi da Hashim da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 12 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilin da kanin labarai.
To Hawwa ji Alhamis babban kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin kasar Yemen. Har kuma za a ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗi cewa miliyoyin mutane na fuskantar barazanar rasa rayukansu saboda taimakon jin kai na ceton rai baya kaiwa gare su.
Kanan labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya za ku ji cewa a yau ne ake sa ran kotun kolin kasar za ta kawo ƙarshen zaman jiran makomar kujerar gwamnan jihar Kano wadda jam'iyyun APC da na NNPP suka kwashe watanni suna takaddama a kai.
Duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake da sakamako idan har wanda kake so aka bawa to ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya taya shi. Idan kuma wanda baka so ne ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sharrin da yake tafura da shi Allah ne iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri.
Muna kuma tafi da tattaunawa da wani ma'abuci ilimi a Najeriya da ke ganin cewa mutum da ya ba a samu daidaito bisa adalci na rabon arzikin ƙasa ba tsakanin kowane ɓangare na jama'a. To da kamar wuya Najeriya ta iya magance matsalar tsaro da ta tsaye mata alaka kai.
Rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya. Ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa don Najeriya. Sannan waɗannan abubuwan ruwan sha.
Sai biyo ma a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Laul Ikare zai gabatar. Amma fa sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Alhamis babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar kawarta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da ba su amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne ƙungiyar lauyoyin Afirka ta kudu ta ƙaddamar da hujjarsu gaban kwamitin alƙalai cewa abin da Isra'ila ta yi ya zama salon kisan ƙare dangi. Suna neman a dakatar da yakin Isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ƙaddamar da wani mummunan hari ranar 7 ga watan Oktoba kan fararen hudun Isra'ila wanda ya kashe mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa 240. Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau Juma'a kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar. A ɗaya ɓangaren kuma a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi, ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna baƙin cikin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ya ce har-haren na ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula. Gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yankin ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan 2.3 a Gaza, tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin kai, wani nau'i na hukuncin gama gari wanda laifi ne na yaƙi. Rundunar sojin Isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan 1 a Gaza da su fice daga gidajensu, tare da jefin mabammai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai, inda suka kashe dubban fararen hula. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a cikin kasar Yemen a matsayin ramuwar gaya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun Bahar Mariya da tekun Aden. Wani jami'in Amurka da yake magana kan yanayin a sake sunansa saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba, ya ce sojojin Amurka da na Burtaniya sun kai hari kan mayakan Houthi a wurare fiye da 10 a ji Alhamis waɗanda suka da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama zuwa wuraren ajiye jirage marasa matuki jami'an tsaron ya ce har-harin da Amurka da Burtaniya suka kai sun kai ne taimakon Australia da Canada da New Zealand da Bahrain an harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ƙarƙashin ruwa
An jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu nufi ta daba tumbin giwa wato Kano a Najeriya inda a yau ake dakon hukuncin kotun kolin kasar da zai kawo ƙarshen takaddama da aka shafe watanni ana yi dangane da kujerar gwamnatin jihar ta Kano tsakanin jam'iyyun APC da NNPP. Tuni dai masu ruwa da tsaki musamman malamai da shugabannin addini ke jan hankalin magoya bayan bangarorin biyu kan a kauce hawa dokin zuciya.
Batun ƙuri'un bogi fiye da 165 da kotun kula da ƙorafin zaɓe ta Kano ta ce ta gano a cikin ƙuri'u fiye da miliyan guda na gwamna Abba Kabir Yusuf da hukuncin kotun ɗaukar ƙara ta Abuja kan rashin cancantar gwamnan tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar NNPP saboda sunansa baya kundin rijistar 'ya'yanta. Su ne muhimman batutuwa da suka sanya wannan al'amari ya je gaban kotun kolin Najeriya wadda a yau ne kotun za ta sanar da nata hukuncin game da wannan takaddama. Tun gabanin bayyana hukuncin kotun farko rundunar 'yan sanda ta Kano ta buƙaci shugabannin jam'iyyun APC da NNPP su sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya la'akari da yadda shari'a ta ɗumama yanayin siyasar Kano.
Mu jam'iyyar APC muna nan akan ƙadami na hannu da muka saka kan yarjejeniya cewa za mu zauna lafiya ba za mu yi wani abu wanda zai tada hankalin al'ummar jihar Kano ba ko me ya faru ko me dadi ko mara dadi mun fa wala ubangiji
Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren jam'iyyar APC reshen jihar Kano yayin da take bayyana fatan samun nasara a kotun kolin ita ma jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano ta ce tana sane da waccan yarjejeniya da tarattabawa hannu a cewar shugabanta na riko Honorable Hashim Suleiman
to mu dai muna kyauta musu da tuwon Allah zai su adalci kuma maganar sa hannu a maganar zaman lafiya mu a tsarin mulkin kusiya abinda ba mu yi da shi ba shine tashin hankali ba ma zalunci ba kuma goyon bayan ai zalunci amma duk wanda yake so kuma ya zalunci mu ba za mu zo musu ido ba kuma Allah ma ba zai bar shi ba
wannan batu na hukuncin kotun koli da Kanawa da sauran 'yan Najeriya suka dade suna dakonsa na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki a cikin al'umma inda hama malamai ke jaddada nasihar su ga matasa Malam Mustapha Kamis Andime na cikin malamai dake karantar da jama'a a Kano.
Kira na ga matasa. Duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake da sakamako idan har wanda kake so aka bawa to ka roki Allah tabaraka wataala ya taya shi ruku. Idan kuma wanda baka so ne ka roki Allah tabaraka wataala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri. Saboda haka mu sani cewa in wani ne ma zai saka ko ya umarce ka addini ya tsara mana wannan shi ma babu biyayya ga wani abin halitta in dai wannan biyayya za ta saba wa mahalici kowaye shi karka yi masa wannan saboda haka ina jin hankalin matasa su hattara su shiga taitayen su su ji tsoron Allah
ko da yake shugabannin APC da na NNPP sun yi ikirarin ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya dindindin 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a Kano sun ce sun shirya tinkarar masu kokarin zagon kas da tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar Kano
kowa ya san muhimmancin jihar Kano a Najeriya ba za mu yadda muna ji muna gani wani ya kawo wani san zuciya ko wata kungiya ai amfani da wata dama a tada hargitsi a cutar da al'umma ba don haka muna kira da mutanen jihar Kano kada fa su firgita abinda kawai za su yi mana shine duk inda aka ga wani motsi da ba a fahimta ba na a cutar da jama'a a sanar da mu kuma duk mutumin da yake son ya tada kayar baya to a shirye muke mai iji fito na fito da shi
Alhaji Muhammad Usaini Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da cigaban labaran duniya
Hukumar lafiya ta duniya ta gargadin cewa miliyoyin mutane da lurorin kiwon lafiya tashashin hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cututtuka saboda taimakon jin kai na cetar rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin maganganun sa masu ƙarfi ya zuwa yau, babban sakataren hukumar wato WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila da toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. A cikin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a ranar Laraba, Tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin Gaza da aka shirya yi a wannan rana, wanda shi ne nishi da tun ranar 26 ga watan Disamba, dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya. Jami'an hukumar WHO sun ce Gaza na shirin fuskanta abin da suka kira cikakkiyar guguwar za ta yada cututtuka. Tun daga ranar 1 ga watan Janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma sauran cututtuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin ganawa da Liu Xiaochu, wani gogaggen jami'in diplomasiyyar kasar China kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen kasar China. A yau Juma'a a birnin Washington DC, kwana guda gabanin zaben Taiwan, yayin da Amurka ke ci gaba da yin takatsantsan kan kasar China game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya. Za a ci gaba da tabbatar juna tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin Taiwan a ranar Asabar, yayin da manyan jami'ai daga Amurka da China za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin Davos na kasar Switzerland. A yau Juma'a Blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Liu, wanda ke shugabantar sashen kasa da kasa na jam'iyyar kwamnistanci ta kasar China da ke da alhakin kiyaye hulɗa da jam'iyyun siyasa na ƙetare.
Tafiya Hassan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne muka tattauna da masani a bangaren ilimi da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum na babbar kwalejin ilimi da ke Kano, Dr. Sanusi Umar, inda a ƙarshen tattaunawarmu da shi ta wayar tarho yake ganin muddin da ba a yi adalci wajen rabon arzikin ƙasa a tsakanin 'yan ƙasa ba ta yadda ya dace, to da kamar wuya a iya magance matsalolin tsaro da ma sauran matsaloli da suka dabaibaye Najeriya.
Dole sai an amfani da kuɗi wajen ba ma'aikata yadda za su ji daɗin yin aiki da sauransu, amma me ya jawo ake yin wannan abun a zuba kuɗi ba a yi ba, sannan kuma a zuba inda ya kamata a zuba ba? To yadda wato rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya, aka karkatar da shi wajen samun galibin ƙasarka ta gaza abubuwa da za su taimaka mutum tunaninsa ya zamanto ya ɗauke ki, tunaninsa ya zamanto mai kyau ne, gwamnatoci ta kasa yin sa. Saboda haka shi ne ya jawo in aka ɗauki soja, aka ɗauki polis, aka ɗauki waye ma'aikaci ta kansa yake yi ba ƙasarsa yake ba, saboda an yi wa tashi yana da wata ƙishirwa daman kafin ya zamanto ya samu aniyi ɗaya ko ya sami giya uku ko ya zama general ko ya wani dama yana da wata kishirwa, ko ya zama wani commissioner of police, ko ya zama wani commissioner ko menene, kishirwan nan daman an gasa masa ita kafin ma ya je gurin. Saboda haka ya zo ne daman ya sha ya ƙoshi ya zamanto ya kauce. To wannan daga baya ne tun farko ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa dan Najeriya. To sai wannan rabadidin an daidaita al'umma, abubuwan da ake jin yawanci al'umma suna gaza samu, misali karatu ne inganci, wurin kwana ne inganci, hanya ne mai kyau, sutura ne kwari mai kyau, lantarki, sannan waɗannan abubuwan ruwan sha, abinci, abubuwa irin waɗannan abubuwan gwamnati ta watsi da su ba a samarwa al'umma ba. Ya kake jin ka ɗau ɗan sanda, ya kake jin ka ɗau soja, ya kake jin ka ɗau malam makaranta, ya kake jin ka ɗau ɗan jarida, ya kake jin ka ɗau yana da kishirwar da daman yana neman inda da yunwar da zai zamanto ya kau da su. Saboda haka in an zuba kuɗi ma yanzu kuɗin babu saboda ka a faro ayi aiki wanda zai yi wa al'umma ya ba su garantin cewa idan nayi kaza zan samu kaza a matsayina na ɗan ƙasa idan nayi laifi za a hukunta ni a matsayina na ɗan ƙasa in nayi abin kirki za a yabe ni a matsayina na ɗan ƙasa idan nayi wani abu wanda zai ƙara al'ummata na sani mai kyau ne in nayi mara kyau na to waɗanda suke da irin wannan tunani to ba shakka ni gwamnati sa kuɗi ba za su ci ba sai sun aikata abin da kuɗin nan za su aiki a kansa.
To madalla Dr. Sanisu Umar kenan na babban kwalejin ilimi da ke Kano a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Matan nan a tsawarar bincike ba mu hana ai bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu
ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin
wasu mata kenan ke daddale dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar dala ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kudin gora ga matan Nigeria sabo kawai da an kama wasu daga cikin su da badakala
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kudin gora gabaki ɗaya ba gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu
su kuwa masana harkokin shari'a a Nigeria cewa suke yadda ake gasar gabzar dukiya a Nigeria ta riga ta zama ruwa kasar matsananciyar matsala
idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so tsakani da Allah bamu neman mu Nigeria kima bamu neman mu Nigeria daraja da mutunci
wadannan fa so mun taumuka tattabo cikin tarin muryar da za ku zaci wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla shiri na 152 cikin jerin shashiyan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla-dalla daddale dalla-dallan dalilan danne kudin yan kasa a Nigeria kuma ya sa malami a kwalejin ilimi da tarayya da ke Zaria malam Suleiman Lawal Made ya murgino bukatar magance matsalolin cin hanci shawa a Nigeria jiran da yace ai gwamnatin baya ma dai ita ta sa maganar amala
gaskiyar magana idan kakkali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu za mu kyautata mu wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a gargashin gwamnatin shi misali in ka dauki gwamnatin da ta gabata shine ka dauki case ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministotan shi wayanda tun gina kan mulki an ta zarge-zargen shi in ka dauki kamar dan majalisar nan da shi gudaji kazauri honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki Emefiele an ta kirayi ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma ya ba ɗan Najeriya kunya rashin irin waɗannan matakan da shi tunumbu yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba
amma ana cewa kada fa aje a fara ya ban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba
alhamdulillah muna mishi aiki mu a matsayin mu na ɗan adam kamata ya kyautata mu mutun zato tunda har yayi hubba sadin ai shi ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato ana cewa bai nada ministoci ba bai yi waye ba da wuri in ba kamanta ba duk wannan uzurin an yi so saboda haka shi ma kamata yayi a ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata yayi in gobe kuma bai abin da ya kamata yayi ba za mu fito mu ce a'a bai abin da ya kamata yayi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andur ya taso fu kuma ya koma ya kwanta
ita kuwa ƴar rajin kare haƙƙin mata Hajiya Mariya Ibrahim Baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a dauki mataki akan shi domin babu wata maganar mace ko namiji akan wannan harƙalla
ba ba bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati tunda kowannen su sai da rantsa da Qur'ani so kowaye namiji ko mace dake rike da madafun iko a kasar nan aka kama shi a hukunta shi kudaden nan kuma a karbo su a dawo da su to idan ana hukunci wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba zai tsorata da fa ana zisafin miliyan miliyan ne fa kin ga yanzu an daga cin trillion an wuce biliyan ma an kai trillion ni yanzu kika shake ni ma ban san ya trillion yake ba amma kudi da ake diba kasan nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa kuma an yi shuru sai dai a zo bu ayi surutu a watsar abubuwa da sun dumbulbule komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kirikiri wayannan mata da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi wayannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kudin amma middin ba hukunci to fa an ga muku fa yare iye nana yene wa kanyan mata
sai dai kuma ita tsohuwar commissioner mata a jihar Kaduna kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kudin goren da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kudin yan kasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan kasar nan illa
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kudin goro gabaki daya ba a ce kowace mace irin halin ta kenan gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba su wayannan mata da suka ba kansu kunya domin ba mata suka ba kunya ba kansu suka ba kunya saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yanda shari'a take kamar yanda ake hukunta kowa saboda ko mata ne ko maza ne idan suka yi abin da ba daidai ba to kamata yayi a hukunta su yanda zai zama izina akan sauran mutane kuma kada kamata ai akwai su ma yawancin duk wayanda ake samu ai mazaje ne ma to saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne matan ne ya zama musu ba daidai ba ba wai na ce a'a abinda matan suka yi daidai ba amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba kowa da akwai irin halayenta akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bayarwa akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba mukami a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan mukami da rukun amana wace gudunmuwa suka ba kasa ko wace gudunmuwa suka ba jama'a tun daga kan gidajen su har kananan hukumomin su har matsayin jahohin su kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya ai duk abin da ya kamata a yi bincike kenan kar a ce na san wance ko a'a wance tana tare da wani ko tana tare da wance shi yasa aka bata mukami a'a daga yanzu a dinga dubawa a tantance amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu kasan na ba da gudunmuwa a cikin al'umma ba kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu to gashi yanzu an basu amma kuma gashi irin abubuwan da suke saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi
wannan kuma ana zuwa ne a daren lokacin da ita shugabar kungiyar mata Zalla Hajiya Saratu Sa'a Musa wake cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala
to babban kalubalen da ake samu shine matan da ke ba makaman ake zargin su kullun a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsawara rabin cike ba mu hana a bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido ta ƙara bincike kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati waɗanda wasu ke wahala ga hidimar siyasa ho ba da su ake yi ba wasu waɗanda ke kwance su ake ɗakowa ana ba saboda haka a ƙara yawan mata a ƙara jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma a ƙara jawo su a dora su kan makamai to su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma kuma duk abin da aka sa su su yi in aka samu yawaitan matan to za a iya hidda bargurba a cikin mu insha Allah
shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru barista mai nasar Kogo Umar Dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama calar da ke jefa Nigeria cikin wahala
dole ne yanzu na Nigeria za mu bude ido mu gani a hanzar ta yi mata hukuncin da ya kamata maiwa kuma ba ita kawai ba sauran ministocin akwai waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan da ministoci da shugabannin madafar da duk wani wanda yake za a nada shi mukami musamman ma waɗanda suke karkashin sashi na 174 da 153 da 214 zuwa 218 ya kamata lalle lalle a tashi ai kokarin tsaftace Najeriya idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujira ya dauka ganima ce ya fi fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so. To gaskiya tsakani da Allah bamu neman mu Najeriya kima, bamu neman mu Najeriya daraja da mutunci. Musamman ma a yanzu lokacin da Najeriya kongawo kon baya, mutane suna samun wahala na su iya cin abinci, suna samun wahala na su iya yin walwala, suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa. To dole ne a talalauta arzikin da muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima.
Tun da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla filla. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1232 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ta yi wa talaka talala. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku, musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi kala kala. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla an gaida na ikara da wannan shiri, masu sauraro yanzu kuma ga nasihar juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Idris Bashir, limamin babban masallacin Juma'a dake Aba cikin jihar Abia ke kudancin Najeriya. A nasihar mu ta yau insha Allah za ta karkata ne akan abin da ya shafi hukunci hukunci ko tsari na adalci akan abin da ya shafi hukunci hukunci, kamar yanda yazo a cikin Al-Qur'ani mai girma sura ta 4 aya ta 135 cikin suratul Nisa. Ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tulidu fa inna allaha kana bima ta'maluna kabira. Wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mu'minai su zamanto masu adalci a cikin dukkan al'amuran su na yau da kullum. Yana Allah gidanka ne, yana Allah karamar hukumarka ne, yana Allah jiharka ne, yana Allah kasarka ne, ya zamanto akwai adalci a al'amuran da ake gudanarwa, musamman abin da ya shafi jagoranci. Ya ƴan uwana da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, mun san ƙasar mu musamman Najeriya ta shiga halin kakanikayi. Wai me ya jawo? Rashin adalci ne, kuma rashin bin tsari da Allah ta'ala ya saukar shi yasa muka tsinci kanmu a cikin irin waɗannan fitintunu. Za a kama mutane sun yi laifi amma ba za a yi musu hukunci ba, haka zalika za a kaiwa mutane hare-hare ba tare da an duba menene alhakin da ya doro akan waɗannan mutanen ba. Wannan matsalolin da ake fama da su a ƙasar nan babu abin da zai maida mu akan turba sai mun koma akan abin da Allah ta'ala ya ce ayi kuma ya ce a bari. Wannan shine abin da ya kamata hukumomi da jagorori da malamai da sarakuna da dukkan wani dai wanda yake da hannu a cikin al'amuran jama'a, idan aka ce adalci ana buƙatar adalci ne a ko'ina, wanda idan mutum ya zo latti ya san cewa lalle yayi latti a wajen aikinsa, idan kuma bai zo ba ya san bai zo ba, amma kuma idan wanda ya kare zai kwashi dukiyar mutane a matsayin abin da ya dauka na cewa an biya shi, wanda kuma hakan ba daidai bane. Nake kira mu gyara. Da fatan Allah ta'ala ya sa takaitaccen bayanin nan ya mana amfani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To malam sai mu ce amin sunma amin masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ga karshen shirin. Sai dai kafin mu yi tabar mu a yau, muna miƙa gaisuwa ta aziya ga mama Caroline da Janet Lamda domin rasuwar ƴarta nan Lee Esther Lamda dashi wadda ta rasu a ranar 2 ga wannan watan. Sai kuma ai janazar ta ne a Zamko dake karamar hukumar Lantan ta Arewa. Da fatan Allah ya sa ta huta, ya ba dangi hakuri da jimirin wannan rashi, mu kuma ya kyauta karshen mu. Muna kuma ta iyalan marigayi sarkin Kefi na 14 Alhaji Muhammad Cinda ya Musa da iyalan marigayi Alhaji Shehu Abdullahi, murna daurin auren ƴaƴansu barista Sa'idu Muhammad Cinda ya Musa da Halima Abdullahi Shehu baban Jos, wanda za a daura a yau Juma'a a garin Bauchin Najeriya. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammalawar shirin, musamman Sarki da Hashim da ya ce an gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.